فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اما بعد ايها السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يومنا شاهدوا ga watan shida watan jumada fani hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga birnin makka zuwa madina na da shekara 1443 wanda yazo daidai da 18 ga watan 1 a Gregorian calendar 2022 kamar yadda al'ummar musulmi suka sani yau rana ce da muke gabatar da karatu cikin littafin al-wajiz في فقه السنة والكتاب العزيز ندكتور العلامة عبد العظيم البدوي الله يرحمه أما كسنتور وتا فتكر وادا مكاركو دنگاند أبن ديشا في أحكام المولود وحقوق الأبناء على الآباء أسا كمكوان تفيا دقيا دقتكم مالا موسى آدم يهولايي na wakilce shi a majalisinsa inda na dauko wannan mas'ala muka fara tattaunata kuma al'umma suka yi ta bada shawarar cewa yana da kyau mu karasa ta mun zo ran asabar nan da nufin za mu karasa ta kasantuwar shi karatu zaka fara shi baka san iya ina dogon sharhi da jawabi zai kai ka ba sai yasa abun nan aka sa aka wayi gari bai karasu ba a wannan lokaci dan haka aka ba da shawarar cewa yau sai ai amfani da ranar karatun yau domin mu karasa wannan littafi dake gabana kamar yadda na faɗa sunan sa ahkamul mauludi hukuncen jinjiri ma'ana yaro da aka haifa da kuma wa huququl abna'i 'alal aba da kuma ainihin wato haƙoƙin ƴaƴa akan iyayensu wanda ya rubuta shi shine Abubakar bin al-Amin bin Sulaiman al-Anshawi wani malami ne babban malaminmu mutumin Kaduna ya rubuta shi littafi ne kwata-kwatansa shafi 15 ne kuma mas'aloli guda 46 ya tattauna a cikinsa mun tattauna akan mas'aloli 36 wanda suka shafi ɓangaren hukuncen jinjiri da haihuwar shi yau kuma akwai sauran matsaloli guda 10 wanda suke da alaka da haƙoƙin ɗa akan ubanshi muna masu neman agaji da taimakon Allah sai mu ce kamar yadda na faɗa yawanci zaka ga cewa an fiye magana akan haƙoƙin iyaye akan ƴaƴansu wannan kuma haka musulunci ma ya zo da shi cewa ƴaƴa su kula da iyayensu su kuma yi kokari wajen sauke haƙoƙin da Allah madaukakin sarki ya rataya musu a wuyansu da Allah madaukakin sarki ya gwama ibadar sa bauta masa shi kadai da kuma kula da haƙƙin uba ko kuma iyaye Allah ya ce wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu ubangijinka yayi hukunci cewa kar a bauta wa kowa sai shi wanda kololuwar umarnin ubangiji mafi tsada shine cewa da yayi abota masa kar a hada shi da kowa duk cikin umarnin da Allah yayi wa bayi ba umarnin da yafi tsada yafi girma yafi nauyi irin umarnin abota wa Allah kar a hada shi da kowa ba umarnin da yafi wannan hatta umarnin sallah da azumi da hajji da zakka bai kai umarnin abauta wa Allah shi kadai ba bai kai ba saboda haka wannan umarni ne mai matukar girma wanda malamai suke cewa babu kamar sa wa qada rabbuka ubangijinka ya yanke hukunci alla ta'budu illa iyyahu kar abauta wa kowa sai shi to da ya tahi kuma sai ya gwama shi da biyayya ga iyaye sai yace wa bil walidaini ihsana ma'ana kamar yadda Allah ya hukunta kar abotawa kowa sai shi to haka kuma ya hukunta ƴaƴa su kyautatawa iyayensu yasa a cikin aya daya a siyaki daya Allah ya hada su dan ka ƙara gane maganar tana da girma a wani guri sai ya sake cewa wa abudullaha sai yace wala tushriku bihi shay'an sai ya sake cewa wa bil walidaini ihsana can ya ce wa qada rabbuka ya yanke hukunci cewa abauta mishi kar a hada shi da kowa sannan a kyautata wa iyaye nan kuma ya bada umarni yace wa abudullaha ku bauta wa Allah wa bil walidaini ihsana abunna wa abudullaha wala tushriku bihi shay'a sai yace wa bil walidaini ihsana iyaye kuma ku kyautata musu dan ka ƙara gane haka sai Allah ya yi wasiya yace wa wasainal insana bi walidayhi ihsana mun yi wa dan adam wasiya can mun yanke hukunci can mun ce ya bauta mana sannan ya kyautata wa iyayensa nan kuma mun masa wasiya bi walidayhi ihsana sai yace hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahran har zuwa karshen aya sana'a wani guri ya sake cewa anishi kurli wa liwalidayka ni ka gode min inji Allah mai ma'anar gode wa Allah shine bauta wa Allah ka bauta masa karka hada shi da kowa sai ce wa liwalidayka kuma sannan ka kyautata wa iyayenka ilayyal masir gare ni a makoma take wani daga cikin sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama yake cewa thalathu ayatin nazalat maqarunatin bi thalathin la tuqbalu wahidatin bi ghairi qarinatiha akwai wasu ayoyi a cikin alqur'ani guda uku Allah ya gwama su da hukunce-hukunce guda uku bayyuwa kowace aya ka dauke ta da ita da dan uwanta ka ajiye dan uwan ka yi na daya ka bar na biyun ba tare da Allah ya karba ba ma'ana Allah ba zai karba maka ba ayoyi ne guda uku kowace aya daya tana gwama da hukunci daya kaga abubuwa guda nawa kenan guda shida ayoyi uku suna gwama da hukunce-hukunce guda uku abu na farko ko aya ta farko Allah ya ce ati'u Allah wa ati'u Rasula ku bi Allah ku bi waye ku bi manzon Allah sai ya ce wa man ata'a Allah wanda duk ya bi Allah wa lam yuti'ir Rasula sai bai bi manzon Allah ba lam yuqbal minhu ba za a karba masa biyayya da yawa Allah ba aya ta biyu Allah ya ce wa aqimus salata sai kuma yace me wa atuz zakah kuma ku bada zakka ku tsaye da sallah kuma ku bada zakka sai yace wa man aqama salata wanda ya tsaye da sallah wa lam yu'tiz zakata sai bai bada zakka ba kuma yana da dukiya ta kai ne sabi lam yuqbal minhu shi ma ba za a karba mishi ba aya ta uku wannan sahabi sai yace Allah ya ce anishkurli waliwalidayka ni Allah ka gode min akan ni'imar da nema sannan ka kyautata wa iyayenka sai yace wa man shakara Allah wanda duk ya gode wa Allah wa lam yashkur li walidayhi sai bai gode wa iyayen shi ba ya kyautata musu ba lam yuqbal minhu shi ma ba za a karba mishi ba to waɗannan su ne thalathu ayatin nazalat maqarunatin bi thalathin la tuqbalu wahidatin bi ghairi qarinatiha ayoyi guda uku wanda suka sauki ka da abubuwa guda uku wanda aka gwama su wanda bai yiwuwa ka dauki ɗaya daga ciki ka aiwatar ba ka aiwatar da ɗayan ba kuma Allah ya karba maka jama'a ana fahimta da kyau ko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kuwa cikin hadisansa ingantattu yana faɗa yana cewa ridallah fi ridal walidai yardar da Allah zai yi wa bawa tana da alaka da idan iyayen shi sun me sun yarda da shi sai ce wa sakhtillahi ko wa sukhtillahi fi sukhtil walidain sannan kuma fushin da Allah zai yi da bawa yana da alaka da idan iyayen shi suna fushi da shi duk wanda ya san tsakaninsa da babansa akwai wata tangarda da basu warware ba to yayi kokari ya je ya samu su hau teburin sulhu tsakaninsa da baban shi ya nemi sulhu da shi kar ka tsaya kana jira wai sai ubanka ya neme ka ya ce wa na zo min sulhu kai ba kai ka haife shi ba yana da kyau ka san da wannan kuma shi ba shi zai maka biyayya ba ko da a ce wannan abin da ya hada ka da shi shine ba shi da gaskiya shine wanda ba akan daidai yake ba to kai kokari ka nemi sulhu daidai shi ya yafe maka kar ka yadda shedan ya rude ka cewa ai ba akan gaskiya yake ba wannan ta sa ka ji cewa kana nan akan bakanka in ya ga dama ya tafi shi da kai wannan kuskure ne ba daidai bane jama'a na fahimtar maganar da kyau ko ka je ka nemi sulhu da shi ku daidaita in ya so abu ta hanyar lumana ta hanyar da ta dace wajen gane da shi kuskuren shi in Allah ya sa ya gane falillahi alhamdu wal minnati haka ake bukata falillahi alhamdu wal minna idan ya gane haka ake so in bai gane ba ka ci gaba da yi masa addu'a da neman shiriyar ubangiji amma kar ka yadda ya mutu yana fushi da kai saboda kun samu sabani yawanci matsalolin da mutane suke fama da su a yau da damuwoyi da rashin tabbas a rayuwarsu da rigingimu da suke fadawa wallahi tallahi yana da alaka da sabani da suka samu da iyayensu da fushin da iyayensu suke yi da su wannan ko shakka babu a wata khutuba da nayi anan na baku labarin wani mutum wanda ustazu ne bal ma malami ne mai karantarwa amma wallahi yana cikin wani bala'i fiye da yanda kake tsammani bala'in ya kai bala'i ba zai musaltu ba duk yanda zan musalta maka abun ba za ka fahimta ba sai ka san halin da yake ciki sannan ne za ka gane girman abun muna tattaunawa da wani daga cikin wanda na san suna da alaka ta kudda-kudda shi nake tambaye shi me yasa kuka bar wani yake cikin wani irin yanayi ba za ku taimake shi ba sai dariya ya ce malam kenan ya ce tunda kai ne kai mu wannan tambayar zan baka amsa in ma in wani ne gaskiya ba zan iya ce marko mai ba ya ce wallahi duk abin da ka san ya kamata na kusa da na mutum ya yi masa don ya ga cewa ya tablafa masa ya agaza masa don ya fitar da shi daga halin da yake ciki ya ce wallahi mun yi iyakacin yin mu ya dinga lissafo min abubuwan da suka dinga yi masa na alheri da dalili da suka dinga yi masa na dukiya da jari da suka dinga dauka suna bashi amma duk abin da ya kama sai ya wargaje ya lalace duk abin da ya kama komai girmansa komai kankantarsa sai ya wargaje ya sake shiga cikin bala'i su ciro shi ya shiga cikin kaza su je su belin sa yayi kaza yace daga ƙarshe sai muka tsaya muka tambaye shi wai wane meye ne matsalar ka ne kam yace shi ma bai sani ba sukai sai suka hau bincike akan shi su waye ɗan uwan shi daga ina ya fito waye dangin shi su waye iyayen shi sai suka gane a he mahaifiyarsa ta kwanta tare su tana fushi da shi saboda ya bar gurinta tsawon shekara 20 bata ƙara saka shi a idonta ba har ta koma ga Allah kuma a wannan tsawon shekara 20 din ta yi ta yunkurin ya zo ya ganta ta gan shi amma yaki har tana gadan asibiti za ta rasu ana shawara kwana 6 za ta rasu ta sa aka buga mishi waya aka hada su da ita ta ce wani ka yi wa Allah ka zo in ganka ta ce ni bana bukatar komai a gurinka ka zo ni in ganka shekara 20 rabona da kai ya ce mata zai zo daga baya bayan kwana 2 ta sake sa aka buga mishi waya ya sake cewa zai zo bayan kwana 2 ta sake buga mishi waya bayan kwana 2 na uku sai aka buga masa waya aka ce wanta ta rasu bai je ba dukkaninsu suka ittifaki suka ce wallahi tallahi wannan shine sirrin bala'in da ka fada a duniya kuma abinda muke jiye maka shine lahirarka domin ta kwanta ta rasu tana fushi da kai to akwai mutane da rashin hankalinsu da rashin tunaninsu ba wanda ba sa yi wa a rayuwa akwai wanda ya taka matsayin da ba za ka yi masa rashin hankali ba ko za ka yi wa wani shi kan ya fi ƙarfin kai masa to yana da kyau ka san haka da a rayuwa amma akwai wanda in rashin mutuncinsa ya tashi da rashin albarkarsa ya tashi ba wanda ba zai yi wa ba to ita kuma rayuwa ba haka take ba in dai ka ɗauke ta a haka to za ta kai ka tabaroka saboda haka ƴan uwa a tsarai da yawa da maganganun malamai da hadisai ingantattu da ayoyin alqur'ani burjik sun zo sun yi magana akan mummunan yanayi da ɗan adam zai fada idan ya saba wa iyayen shi ya kiye musu da'a ya kiye musu biyayya to kamar yadda aka san cewa iyaye suna da waɗannan haƙƙoƙin akan wa ƴaƴansu to haka kuma ƴaƴan su ma suna da wasu haƙƙoƙi akan iyayen kuma shi Allah ba ruwansa da cewa wannan ɗanka ne kai baban shi ne matuƙar ka tauye masa haƙƙi wallahi sai ya tambaye ka a gobe kiyama wato shi in an danganta abu zuwa ga Ubangiji to ba wani mai matsayi kuma duk matsayin kowa rawanin kowa ya kunce daga an ce Allah in dai Allah ne ya ce ayi sai baka yi ba to haƙƙin nan ko na ɗanka ne wallahi sai Allah ya kwata mishi ya bashi shi yasa za ka ga wasu kuma iyayen a wannan duniyar wato suna cikin matsala da ƴaƴan sakamakon sun yi wa ƴaƴan mummunan raino daga lokacin da suke ƙanana har zuwa girmansu ba su riƙe su riƙo na haƙiƙa na shari'a na tsakani da Allah ba wannan ta sa ƴaƴan suka isi musu biyayya sannan na biyu kuma su kuma Allah ya jefa su iyayen a cikin damuwar da yau suke fama da rayuwa saboda sun yi wa ƴaƴan mummunan riƙo saboda haka kai ma uba idan kana so akwai uban da ai ɗansa ya kai shi wani guri zai yanka shi yankan rago da ka sani sai ce baka yi laifi ba kaga inda zaka yanka nan nan anan ne yanka ubana ni ma kwarai da gaske yace dan haka na sani kamata dinu tudanu kamata zara'u tahsudu abinda ka shuka shi zaka girba ko to saboda haka zaka samu wasu su ma sun yi wani rashin albarka ne a rayuwa sai Allah ya jarrabe su da rashin albarkar wanda suka haifa ko dai su yi wa iyayensu Allah ya rama musu akan ƴaƴansu ko kuma ya zamto ƴaƴan suka yi wa rashin kirki sai Allah ya juyar da hankalin ƴaƴan sai su raina iyayen ai wani mutum ya je gaban sayyidina Umar ya kai ƙarar ɗan shi ya ce baya masa biyayya sayyidina Umar ya ce a kira yaron aka kira shi ya ce kai me yasa baka wa ubanka biyayya ya ce ba ni zan baka amsa ba ya amiral mu'minin shi zaka tambaya shi zai faɗa ma dalili ya ce ya ina tambayar ka ya ce ka tambaye shi dai shi ya san dalilin da yasa bana masa biyayya sayyidina Umar ya juya gurin uban sai uban ya fashe da kuka ya ce a'a ai tunda ya ce in tambaye ka sai kai bayani ya ce gaskiya ne ya ce tunda na haife shi ban san wani abu nasa na haƙƙinsa ba har zuwa yau ɗin nan da na kawo ƙarar shi duk wani abin da musulunci ya ce ne wa ƴaƴa ni ban yi ba ya ce kuma da na tashi sai na auri uwar shi ta zama mummunar uwa wanda ba ta da tarihi mai kyau ba ta da mutunci sannan kuma da na tashi sai na saka masa mummunan suna ban masa adalci ba a duk abin da ake yi na ƴaƴa na adalci ni ban yi ba sai Umar ya ce duk ku tashi ku bani guri kai ka ci zarafin ɗanka shi yasa ɗanka Allah ya lankwasa zuciyarsa ya raina ka da haka ka tashi ka tafi bani da maganin matsalar ku ya kore su daga shi har uban to a wasu lokuta wasu iyaye suka rudu da cewa ai suna da haƙoƙi akan ƴaƴansu, wannan tana sawa ba sa ainihin wato kula da haƙoƙin da ya rata yi a wuyansu. Akwai wani yaro kwanan nan ya shiga cikin wata damuwa da matsala har ta kai matakin da ya bar gari, ya nemi ya gudu ya bar garin ma gaba ɗaya. Daga baya Allah ya sa ya dawo, da muka zauna da shi nake tambaye sa menene matsalarsa, yace malam babanmu bai san komai ba in baka kawo masa kuɗi ba. Yace tunda muka tashi a gidanmu, yace ni ɗin da kake gani yanzu ina da haddar ya kai izo 30, amma wallahi summa tallahi babu hannun ubana ko a aya ɗaya ko harafi ɗaya. Ni ne bugabugar yadda zan yi in sa kaina makaranta, ne bugabugar yadda zan biya kuɗin makaranta, duk wani abu da ka sani. Yace ni nake wa kaina, ubana bai san komai akan karatun Qur'ani na ba. Yace kawai idan ka zo gurinsa haka bai ma kawai ka ba shi kuɗi, in kuma baka ba shi ba komai kirkinka, to kai mara mutunci ne. Shi kawai darajarka a gurinsa cewa kana da hankali, shi da ka ɗauki kuɗi ka ba shi, ya zo maka da damuwa ka biya masa. In dai ba za ka yi haka ba, to duk alherinka, mutumin banza sunanka, yace duk ƴaƴan babanmu haka ne. Yace amma ka je ka yi bincike mana. Yace wannan matsalar da na shiga matsala ne dalilin ubana. Daga na zo gidan zai karanta min matsalar shi, ba shi da kaza, babu kaza, babu kaza, dan banza, ba ka da albarka, kana gani na a gidan nan ni nake bige-bigen abin da zan ci, kai ba za ka kawo kaza ba. Yace kuma bai dame shi ba, ko ina za ka je ka nemo kuɗin ka kawo mishi. Ta hanyar arziki ne, ta hanyar banza ce, musulunci ya yadda da hanyar, bai yadda ba ka dai kawo mishi. Yace za mu iya tafiya ne kwana uku tun ina yaro ban wuce shekara 9 zuwa 8 ba ko 10. Yace amma zan iya kwana uku a gidanmu, babanmu bai tambaye ni ina na kwana ba, amma idan na zo zai tambaye ni ina kuɗi. Yace in banda Allah ya taimake mu, yace ban ga dalilin da zai sa in zama ɗa mai tarbiyya ba ko mai karatun Qur'ani ba. Yace dan hanyar da aka biyo da ni ba wannan hanyar ba ce. To akwai iyayen da ba su da kirki dangane da mu'amala da ƴaƴansu, ba abin da suka sani illa su ba su, amma maganar su zama na kirki na gari a cikin al'umma, wannan ba damuwarsu ba ce. To wannan kuma na daga cikin abin da ya haifar da ƴaƴa da yawa suka kangare, illa ma rahima rabbuka, sai wanda Allah ya warhama ka. Allah ya sa mu dace. Don haka a nan za mu karanta wasu haƙoƙi ne guda 10 a gurguje da malam ya kawo a ƙarshen wannan littafi. Yace lil mauludi huquqin ala walidihi, ba lil mauludi huququn ala walidihi, ba yana da ainihin wato haƙoƙi akan uban shi, allazi huwa sababu wujudihi, wanda wannan uban shi ne sababin zuwansa duniya, fi hadhihi dunya, wa huwa mas'ulun an hadhihi alhuquqi yawm alqiyama, kuma wallahi za a tambaye shi dangane da waɗannan haƙoƙi a gobe kiyama. Wa ahammu hadhihi alhuquqi hiya, haƙoƙin suna da yawa, yace amma mafi muhimmancin su, wanda in ka kula da su da izinin Allah sauran za su iya shigowa cikin su, su ne ga su kamar haka. Na farko, an yaktara lahu umman saliha, farko idan ka tashi kafin kai aure ka nemi uwar arziki, uwar da a gidansu kowa ya san babanta da danginta da familinta mutanen kirki ne. Ina fata ana fahimtar magana, domin yau an wayi gari mutane da yawa ba damuwarsu su yi aure domin samun ƴaƴan kirki, familin kirki ba, kawai yarinya tana da wani sura ko siffa shikenan, ko a ina ne take shi zai iya aurenta. Wani idan kaga yadda ya dage akan yana son wata, wallahi za ka ɗauka shauran mala'iku ne ita a nan duniya, by accident ta faɗo duniya. Amma wallahi da za a baka biography nata da tarihinta da gidansu, sai ka ji cewa kai baka ga dalilin da zai sa ma ka tunkari inda wannan gidan yake ba. to amma shi yana nan yana ta faduwa da tahi sai ya aure ta kawai saboda wani personal interest nasa baya tunanin ƴaƴan da za su haifa da kuma tarihin gidan da dauko wannan matan to wannan yana daga cikin matsalar da yau da yawa daga cikin mutane suka fada aure kawai saboda wani personal interest saboda wata sha'awa ta zuciya kawai saboda wani biyan bukata baya hangen me zai je ya zo to wannan yana daga cikin abin da ya kamata mu ji tsoron Allah mu kiyaye da haka yake cewa an yaktara lahu umman saliha ya zabawa ainihin wato ƴaƴansa ko ɗansa uwa ta kirki ai manzon Allah ya ce ana auren mace saboda abu guda hudu ko ko tunkahul mar'atu li arba'in sai ya kawo li hasabiha wa li maliha wa li jamaliha wa li diniha ko yace fazfar bi zati dini taribat yadak saboda kyawunta saboda yar dangi ce saboda kudin gidansu ko kudin ta ita sannan saboda addinin ta annabi yace amma shawara ka dauki mai addini da tarbiyya wanda gidansu suna da record na addini cewa masu tsare dokokin Allah ne to yau mutanen mu ba wannan suke sai damu da suka damu da shi su matan ba sa neman mazaje masu wannan addinin mazajen ma ba su neman mata masu wannan dabi'a ta addini yau in ka je a ce baka da kudi baka da wani office baka da komai kawai addini kake da shi ka je neman aure wallahi dariya za su yi ta maka sai to Bukhari zaka gutsutsura mata ta ci ko Tirmidhi ko Muslim ko Ibn Majah wallahi abinda za su yi ta faɗa kenan sun manta da cewa Allah yake azurtawa kuma Allah na iya hadawa mutum da tarbiyya da kudi ko baya hadawa yana hadawa to yau da yawa daga cikin iyaye sun dauki wannan in ka ji uwa tana cewa ai wancan ta yi sa'a ai wancan yar albarka ce to kar ka dauka fa hafizan alqur'ani ta samu ake cewa ta yi sa'a yawa kudi ne kawai Allah ya sauwaki da haka yake cewa an yaktara lahu umman saliha bi haythu la yu'ayyaru ko la yu'ayyaru biha ko la yu'ayyaru biha ba za a aibanta shi da uwarsa ba a dinga cewa kai dan gidan yar kaza a faɗi wani aibin da aka san aibi ne a addini sai kuma kai a ce mahaifiyarka da aka auro tana da wannan aibin yace to ya zama ba za a aibanta shi da ita ba wala yusabbu min ajliha ba za a dinga zaginsa saboda uwar shi ba to kai uwar kama da take kaza ko uwar kama da take kaza ko uwar kama da take abu kaza ga mutane ba sa bambance da Allah yake cewa wala taziru waziratun wizra ukhra wata rai ba ta daukar laifin wata dan mahaifin mutum ko mahaifiyarsa tana da matsala ko shi idan ya zama salihin bawa laifin matsalar uwar shi bata shafe shi ba ko ba haka bane domin Allah ya ce wata rai ba ta daukar laifin wata to mutane jahilcinsu ya kai ba sa bambanta wannan in dai aka yi rahin sa'a ka fito ta wani tsotson da ba shi da kyau to komai kirkinka komai mutuncinka sai sun zage ka da wannan aibin na mahaifiyarka ko na mahaifinka saboda jahilci jahilci ne malam dan mai ilimi mai sanin ya kamata wanda ya san addini ya san cewa wannan laifin na mamarka ba zai shafe ka ba ko a lahira ko ba haka bane yanzu dan iska da za a yi iskanci a haife shi a lahira Allah zai kona shi saboda mamansa ta yi iskanci ba ruwansa da wannan in ya zama salihin bawa magana ta kare an gane magana da kyau ko to amma mutane saboda jahilcinsu ya kai makura ba sa iya bambanta cewa wani ai laifinsa ba ne laifin mahaifiyarsa bane ba sa yi laifinsa ba laifin babansa ba ba sa iyawa in dai shi ya zama na kirki to ba ruwanka da halin uban shi kawai kai ka mu'amalance shi a matsayin mutumin arziki ba ruwanka da baban shi to mutane ba sa bambanta wannan an gane abu na biyu yace an yaktara lahu isman hasanan ya zaba mar suna mai kyau. Ai mun ji cewa a hadisi ingantacce mafi soyuwar suna shine Abdullahi da Abdulrahman ko? Wannan sune mafi soyuwar suna a gurin Allah da manzon shi. Amma akwai hadisi da yazo cewa Ahabbul asma'i ila Allah ma ubida wa humida. Ko? Ma'ana sunan da aka ce Abdullahi ko Abdulrahman ko kaza wato sunan da aka abdantar da shi cewa bawan kaza. To wannan hadisin bai inganta ba. Amma nassin da ya nuna cewa da Abdullahi da Abdulrahman Allah yana son waɗannan sunaye wannan kuma nassin ya inganta. Ina fata kun fahimci bambancin. Yawwa. To ka zaba masa suna daga cikin sunayen mutanen arziki ko dai sunan annabawa ko sahabbai ko dai wasu salihan bayi daga cikin manyan malamai magabata ka ji cewa ga wani mutum yayi hazaka kai ko da mutum ba malami bane ka ji wani jarumi ne a cikin jaruman musulunci amma fa shi ba malami bane amma mutumin kirki ne yana da good record yana da tarihi mai kyau ka sa wa danka shi ba sai lole ya zama malami ba babu laifi an gane magana da kyau ko domin akwai mutanen arziki in aka ce iya waɗanda suke mutanen arziki kawai malamai ne ai yan wuta suna da yawa jama'a ko ba haka bane jama'a yana da kyau mu cire wannan tunanin a cikin ranmu fa domin galibi daga an fara mutanen tunanin mutanen arziki sai ka ji su mutane suna cewa su malam wane kenan wallahi akwai wanda ba malami bane amma mutumin arziki ne na yankan shakku wallahi ina so mu gane wannan domin daga ka takaita kirki da zaman lafiya da kwanciyar hankali da nutsuwa da hankali da ilimi da kaza ka takaita shi ga iya malamai kace su kadai ne na kirki to ai ka danna mutane da yawa cikin halaka wallahi ka danna mutane da yawa cikin halaka ko wanda zaka samu ba malami ne mai karantarwa ba mai ilimi ne ba mai yawa amma kuma mutumin arziki ne ta kowace fuska to yana da kyau mu dinga fahimtar haka don haka ka zaba masa suna mai kyau li'anna al-ism lahu ta'thirun ajibun fil musamma salaban wa ijaban wa bihi yunada fi dunya wal akhirah domin shi suna bala yace yana da tasiri na ban mamaki yana da tasiri sosai idan kai wa yaro suna da wani sunan da yake da kyakkyawan record to kana iya ganin abin mamaki cikin wannan yaro yasa ka zabi suna mai kyau kuma duk sunan da zaka sawa danka in so samu ka bincika akwai wani wanda aka taba sawa wannan sunan a duniya cikin magabata meye tarihin sa meye kirkin sa meye hankalin sa meye ilimin sa meye nutsuwar sa meye sanin ya kamata sa a baka labari shikenan sai ka ce to sunan dana kaza ina fata an fahimta da niyyar kana so ya dauko irin wannan halaye ko sama da shi to wannan babu laifi yana tasiri sosai sannan za a kira shi da wannan sunan fanan duniya da lahira yana da kyau mutum ya san da wannan an gane abu na uku an ya'uqqa anhu bi shataini ithnaini wato idan namiji ne a yanka masa shatu guda biyu mun ce shatu shine akuya guda biyu ko taure guda biyu ko rago guda biyu ko tinkiya guda biyu ko kuma combination tinkiya da rago akuya da taure taure da tinkiya akuya da rago ina fata an fahimta duk yanda aka garwa yayi ka ji baka da halin sayan raguna duka sai ka sai rago ɗaya taure ɗaya yayi ina fata an fahimta ko ka sai akuya ɗaya tinkiya ɗaya yayi ko ka sai taure ɗaya tinkiya ɗaya yayi duka yayi kuma babu laifi namiji a yanka masa rago ko taure mata a yanka mata tinkiya ko akuya ko namiji a yanka masa tinkiya ko akuya mata a yanka mata menene rago ko taure babu laifi ko me aka yanka in dai dangin waɗannan abubuwan guda hudu ne yayi daidai kawai namiji a yanka mara biyu mata a yanka mata nawa shikenan kawai kada a zo za a yanka taure ka ce dan zai yi rashin kunya a'a wallahi zaka yabawa aya zakinta gaban Allah zaka yabawa dan zaka faɗi dalilin da yasa ka kawo wannan magana wallahi jama'a ina so ku gane wannan na daga cikin dalilin da yasa zaka ga mutum wallahi iya kudin tauren yake da shi amma saboda wannan surutun da tsugudidi irin na mutane da kutu fifi da kutu balbal sai kaga ya je yana taka makaman sai ya sai rago kuma ba shi da arzikin sa ko ya ci bashi shi yasa wasu daga cikin magabata suka ce babu laifi mawadata kana da wadata sai aga kaso ya taure kayan ka wa danka a suna alaga afarta ma ne ka ce ka san dai nafi karfin shi kai dai ka san nafi karfin wannan taura an gane maganar da kyau ko yace eh lalle na sani ce to nayi haka ne dan ku gane Allah da Annabi sun yarda a yanka karwana dan ba hi da hali dan kaga ya sai taure ka ce a to lalle yara yaro he dai Allah ya kiyaye ai ko wanda da ma sai dai Allah ya kiyaye ai da wanda aka yanka wa tauran da wanda aka yanka wa rago na'am malam eh yawa ya halatta eh ragon shine na yankan sunan tun abunan saniya kuma na karin nama an gane eh saniya karin nama ne eh amma asalin sunna shine ragon ko tinkiya ko ainihin wato akuya ko tauri to saboda haka ba daidai bane a ce ayan an yankawa yaro akuya zai yi kaza ko dan akuya zai yi kaza ba daidai bane wannan abunan al'ada ce ta jahilai zamanin jahiliya ne ake faɗin wannan amma yanzu ilimi ya zo karatu ya zo yana da kyau mu watsar da ɗabi'un jahilai jama'a Allah ya shiryar da mu to shine yake cewa idan ya zamanto namiji ne a yankan abin nan ainihin wato guda biyu in mace ne kuma a yanka kwaya daya an gane abu na hudu yace an ain yakirra lahu bi ububiyyatihi lahu wa la yarfudu iqraruhu wato abin da yake nufi anan shine ya tabbatar da shi uban dan ne kar ya dinga jefar da bukatu da ya kamata a ce dan ya samu ta gurin shi akwai wanda za ka ga sun haifi yaya duk bukatun yaro ba za su yi ba ka ji uwar tana cewa tun da aka haifi yaron nan wallahi malam ko riga bai taba saya mishi ba ana samun wannan ko mutum ya ki sayan kayan suna kwata-kwata to bai dace domin in kana mu'amalatar ɗanka da irin wannan kamar kana nuna ba ɗanka ba ne shine malam yace bai kamata mutum ya haifi da kuma bai tabbatar wa duniya shi uban dan bane ka tabbatar wa uwarsa da dangi da kowa cewa kai baban shi ne ta yaya ta hanyar yi masa duk abin da uba yake yi wa ɗansa na bukatun yau da gobe jama'a kun fahimci magana amma fa ina faɗa ina nanatawa duk wannan maganar da muke faɗa muna cewa li yunfiq du sa'atin min sa'atihi wa man qadira alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah kowa yayi gurgurdan me abinda Allah ya hore mishi wanda Allah ya takaita masa arziki kada ya ce sai ya wahalar da kanshi Allah bai dora wa kai ba face abinda za ta iya wannan kuma iyaye mata su ji dan kan su ji su ce to yau fa malam ya dira akan su eh an dira akan su amma ke ma har da ke an gane maganar da kyau ko yawa idan uba ya kawo yace iya shi yake da shi ki ji tsoron Allah ki karba ki ce Allah ya sa albarka kai kuma ka ji tsoron Allah kai abin da ya kamata kai jama'a kuna fahimtar maganar da kyau ko Allah ya shiryar da mu yawa abna biyar an yaquma bin nafaqati alaihi ila albulugi ka ci gaba da ciyar da yaron abin da duk ya kamata a ciyar da shi har zuwa lokacin da zai balaga idza kana almaulud dhakaran idan ainihin wato wannan abin da aka haifa din namiji ne wa ila zawaji kuma ka aurar da shi idza kana almaulud madha untha idan ita wanda aka haifa din mecece mace ne an gane wa zalika fil mat'ami wal masharabi wal malbasi abin da ake nufi da wannan shine ka ciyar da shi abinci ka shayar da shi abin sha ka tufatar da shi wa gairi zalika da sauransu mimma ta tsallabu hul hayatu daga cikin abubuwan da rayuwa take bukata hasbal qudrati wal hajati gurgudan bukata da gurgudan abinda Allah ya hore. Ina fata an fahimta. Abinda duk ya kamata kai kai shi, kar kai sakaci da wasa wajen aiwatar da shi. Gwargwadon bukata, gwargwadon hali. Jama'a ana fahimtar maganar da kyau ko? Zuwa ka aurar da ita, namiji zuwa balagarsa, mace kuma zuwa ka me? Ka aurar da ita. An gane? Za mu zo mu ji shin shi ma ɗa namiji ana yi masa aure kamar yadda za a yi wa mace. Za mu zo mu ji a gaba. Abu na shida, an yi ajila bainahu wa baina madha ghairihi min auladihi fi jami'il huquqi, yayin adalci tsakaninsa da sauran ƴaƴan shi da ya haifa a cikin duk wasu haƙoƙi. Za ka ga wani uban wallahi malam sai ya haifi ƴaƴa, amma sai ya ja ƴaƴan mowa ya bar ƴaƴan bora, ko ya ja ƴaƴan wance ya ta mata alheri, ƴaƴan wance kuma ya watsar da su. Kuma a wasu lokuta ma sai ka ga ƴaƴan da yake wa alherin su ne ƴaƴan da ba sa masa biyayya. Yana faruwa ko? Masu mar biyayyar, masu hankali nutsatsu, wallahi malam sai watsar da su. To wannan ba daidai bane, zalunci ne. Nu'manu dan Bashir, Allah ya hada mu da shi a Jannatul Firdausi, yayi kyauta wa ɗansa Bashir, Nu'man kai, sorry, an gane ku? Nu'man din aka yi wa kyauta. To sai baban ya je gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, da ya je sai ya ce, ya Rasulullah, ka shaida na ba wa ɗana abu kaza. Sai manzon Allah ya ce, na shaida. Har ya juya ya tafi sai ya kira shi, ya ce, shin ka ba wa sauran ‘ya’yanka duka? Sai ya ce, a’a, iya shi kaɗai na bawa. Sai manzon Allah ya ce, to ka je ka yi ɗayan biyu, in ma ka ba wa sauran ‘ya’yan, in ma ka karɓa na shi shi ma. Annabi ya ce, ni ba zan yi shaida akan zalunci ba. Ba zan yi shaida akan zalunci ba. Don haka ba adalci ba ne. Sai dai kuma idan wani tsari da wasu ke ɗauka cewa wane e, in ka gama makaranta ko ka haddace Alƙur'ani, zan siya maka mota ko zan gina ma gida. Sai ya gama sai ka siya masa, to ɗayan ma in ya gama ka me? Ka siya mar. Amma in suka gama ka siya wa ɗaya, sai ka ƙi ka siya wa ɗaya, to ka yi zalunci. Amma idan ƙa'ida ce ka saka wa kanka, to kar a ce ai wane ya gama an siya masa, wane kuma an ƙi a siya, a wane shi ma ya gama, to shikenan a siya. Bai gama ba, to muna jira idan ya gama a siya mishi. Jama'a kuna fahimta? Saboda kar wani kuma ya ga irin haka ya ga cewa kamar zalunci ne, idan wata ka'ida ne uba ya saka, babu laifi ya tafi a kanta. Jama'a ana fahimtar maganar da kyau ko? Baka da shi. Shikenan, yanzu Allah ne bai baka ba. Ba wai da gangan ka ki siya masa ba. Yawwa. Karamaka Allah. Insha Allah in ka sake kyawun niyya, Allah zai hore ma. Ko kuma idan ta gagara, sai a karɓo motar wancan. Sai a ce, to tunda motar ta kai miliyan 2, kai wani ka yi hakuri. Za mu sai da ita, za mu sai wata mota ta miliyan 1, kowa a bashi. Sai a ƙara raba ta ba, shikenan ba? Na'am. Na'am.
Akwai wanda suke wakilci wa babban da.
Da Allah ku dan yi hakuri da Allah. Dan zai yi ka tsaye da abun nan. Dan tsayar da Allah. Assalamu alaikum. Malam Sulaiman. Ya halatta. Kun gane tambayar da yi? Yawwa, ya halatta. Allah ya saka da alkhairi. Na'am. To shine yake cewa ya ainihin wato yayi adalci tsakanin su su biyun ko, jazakumullahu khairan, a cikin dukkanin haƙoƙi gaba ɗaya, wal wajibat da kuma abubuwan da suka zama wajibi, dolen sa ne ya adalci, kada ya zalunci wani saboda wani dalili. Akwai wani mutum da ya zo da suwa sai ya ce kar a bawa wani gadin shi cikin ‘ya’yan shi. Shine aka zo mun da wannan wasiya, na ce ai wannan ita ce ja'irar wasiya. A musulunci ko ɗanka dukanka ya kaga shine ƙarshen rashin mutunci ko? Kaga shine ƙarshen rashin adalci ko? To in ka mutu dole zai ci gadonka. Wannan rabon tun kafin ka zo duniya Allah ya yi shi, ya ce kuma ga kasansa. Sai dai in kashe shi, kai kuma Abdullahi ƙwaƙwafinka ya cika yawa. Wace ka jefa wannan tambayar? Abdullahi da ke kun san na ce muku shi ma wani babban shehin malami ne fa a zauna anan, saboda suna fama da gwagwarmayar mutane a human right. Yana tambaya ya ce to in kuma ya kashe uban fa, to sai mu dawo baitin Nasiru Sa'adi ko da yake cewa mu'adilul mahduri qabla anihi qad ba'a bil khusrani ma'a hirmanihi. Mu'adilul mahduri, wanda ya gaggauto da abin da aka tsoratar da shi kar ya aikata, abu ne wanda kafin kai gaggawa ya halatta gare ka, sai kuma kai gaggawarsa kafin a halatta maka. To aka ce na farko dai ka zo da tabewa, sannan za a haramta maka wannan abu. Sai suka yi ta kawo misali, wani misalin yana kan daidai, wani misalin kuma baya kan daidai. Daga cikin misalan da suka kawo, suka ce ɗani yana so ya ci dukiyar uban shi, amma uban ya ki mutuwa. Ka san akwai tsoho mai ran karfe jama'a. Tsoho mai ran karfe jama'a, ya tara kuɗi ya ki tafiya, kuma ya hana ƴaƴa sakat. Ga shi ya tsufa, sai an yi sallama ya ce wa alaikum assalam, a ce baba har yanzu kana nan. Baba bai mulgina ba, Allah bai mulgina baba ba, an gane magana da kyau ko? To ga kaya kuma a hannun baba, in ji gayu da faɗa. In ka ji gayu sun ce akwai kaya a hannun wani, to akwai kuɗi kenan jama'a. To baba ya ƙi tafiya, kuma ya hana ƴaƴa sakat, kuma ga kuɗi. To sai a samu wani mara imani sai zai shaƙi uban, sai ya kashe shi. An taɓa samun wani ya je ba da allura ta guba a yi wa baban shi a asibiti. Abin da ya faru shi ma suna ta gaggawar uban ya mutu ne, sai uba Allah bai kashe shi ba. To sai wata rashin lafiya mai zafi aka kai shi asibiti, sai suna ta murna, yawwa yau dai zai tafi. Allah, ai malam idan ka tara ƴaƴa ba tarbiyya, ai za ka gane kuskurenka wallahi. Allah, suna ta murna uba zai mutu, ashe uba Allah ba zai kashe kayansa ba. Ahe likimoyi. Suna tasdira a buga musu waya a ce fa tsoho ya tafi. Ke suka ji ana ta buga, ana ku godewa Allah, ai baba yana tawarwarewa, ai yana tawarwarewa. To suna alhamdulillah, amma dai bata je zuci ba, iya baki ne. To sai ranar da ɗan ya zo ya ga dai lalle fa tsohon nan tashi zai yi, sai ya kira likita kawai ya banka masa kuɗi, ya ce wata ƴar allura ce na kawo, amma tsakani da Allah guba ce, kawai so muke wannan tsohon ya yi gaba. Don haka yaya za ka yi ko kuma a'a? Ya ce ba damuwa, kawo. Ba shi allura ya karɓi kuɗi, wallahi kawai ya zo ya tsoho allura. Da Allah ya tashi allantakarsa, ka san ni shi yasa nake san Allah. Wallahi tallahi, wallahi malam ina san Allah, wallahi da ka gani mu. Da Allah ya tashi allantakarsa, tsoho sai ya ji shi tun da ake mara allurai. Ba a taɓa masa allurar da ya ji shi gar. Wallahi ba na irin wannan ba. Kawai tsoho ya miƙi, ya ce ina likitan nan? Aka ce gashi. Ya ce likita, Allah ya maka albarka. Ya ce me ya faru baba? Ya ce wata allura ce jiya da daddare kai mun. Ya ce ai wata allura ce mai. Ya ce haba, tun da kake man allura ban taɓa jin daɗin allura irin ta jiyan nan ba. Ya ce yau biyu za ka yi min irinta, a yi min da safen nan da yamma ma a ƙara min ɗaya. Wallahi malam tsoho sai miƙi, aka dinga kawo tsoho abinci yana hankara kawai, ya wari. Allah kenan malam. Allah, ai ba a wasa da Allah. In Allah bai niyyar kashe mutum ba, wallahi ba kai suka kashe shi ba. To shi idan mutum ya rasu ta dalilin haka, shi ne Abdullahi tambayar da yake sun sa samun kes a human right cewa ga wani ya kashe uban shi, to shin zai ci gadin shi? To shi ne malamai suke kawo a ƙarƙashin wancan baiti na Nasiru Sa'adi cewa ba zai ci gadin shi ba, saboda abu ne wanda inda ya yi haƙuri to ya halatta gare shi in ubansa ya mutu a raba gado a bashi. To amma tun da ya gaggauto da kashe uban, bai halatta ba gare shi, bai kashe shi, ya kashe shi, to shi kuma za a haramta masa menene? Cin gadon shi. Haka wasu malamai suka ce. An gane maganar da kyau ko? Daga ciki suna kawo wani abu shi kuma wanda malamai sun ce ba zai hau kan wannan baitin ba, shi ne mutum ne yake neman mace, kaga in zai hakuri in ya bada sadaki aka daura masa aure ba ta halatta gare shi ba, to sai gagara sai kuma ya sadu da ita kafin nan. Sai suka ce shi ma zai hawo kan wannan baitin, ya gaggauto da abin da ya halatta gare shi, dan haka yanzu tun da ya ga wa kansa gaggawa an haramta masa. To nan kuma malamai suka ce tunda akwai nassin hadisi da ya nuna za ta iya yin istibra'i ko jini ɗaya sannan a ɗaura musu aure, to wannan ka'idar ba za ta hau kan wannan maganar ba. Jama'a kuna fahimtar magana? Ala ayyi halin a wannan shi ne abinda malamai suka ce, wallahu ta'ala a'lam. Eh, za mu ƙarasa insha Allah. Komanda, komanda ya ce ya kamata a kai karatun nan ƙarshe insha Allah. To shi ne don haka abu na bakwai, an yi rabbihi tarbiyatan islamiyya, sannan ya yi wa yaron tarbiya ta menene? Ta musulunci. Ka'imatun ko ka'imatan alal kitabi was sunna, wanda take tsaye akan Qur'ani da menene? Da sunna. Don haka uba kaji daga yau haƙƙi dai akan ka kai wa ɗanka tarbiya, tarbiyar kuma da take da alaƙa da sunnar manzon Allah. Ai mun ji cewa annabawa da yawa har tambayar ƴaƴansu suke am kuntum shuhada idh hadara yaqubal maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha aba'ika ibrahima wa isma'ila wa ishaqa ilahan wahida wa nahnu lahu muslimuna. Saboda haka dole ne ka dinga kula kai wannan masallaci kake zuwa sallah. Akwai wani masallaci nan kullum aka tara daga juma'a za a sa wani farin kyalle ana la'i, sai ka ce to in ka sake zuwa wannan gurin Allah Allah ka tabbatar masa cewa ya tafi inda sunnar annabi Muhammadu take. Yes, ha ya iya ma ya ce riba a kasuwa, ka tambaye shi riban nawa aka samu, amma baka iya ka tambaye shi a ina yake gudanar da harkokin ibada da addininsa ba. Jama'a haka ne ko ba haka ba? Ka tambaye shi ya faɗa maka, in ka ji cewa inda bai dace ba ne karka jakunnan shi, ka ce karka kuskura. Kuma wannan zaka fara hitin yana yaro ɗan ta'alim da ake yi, kana ɗauko shi kana kawo shi, idan ka kwanta karasu ya san inda kake kai shi ko bai sani ba, zai ci gaba da zuwa ko ba zai ci gaba ba? Zai ci gaba. To haka ake tarbiyyar yara jama'a, su yaran nan abinda ka ɗora su akai wallahi akan su za su tashi. Yauwa, don haka kana yi kana kula da shi. Islamiyya za ka sa sai ka bincika wace islamiyya ce ta malaman sunna, ka kai shi gurin. Masallaci za ku je sallar jam'i, wannan masallaci ne na sunna, ka kai shi gurin. Karatu ne na Qur'ani, wannan ustazu ne ahlu sunna, dan a garin ba shi hadda. In ba ahlu sunna bane sai danna masa wata gubar bid'a kai baka sani ba, ko ba haka bane? Sai dora shi akan wata bid'a baka sani ba. To amma ka tabbatar dalibi ne ahlu sunna, eh to hada su, baka da case. Kasancewa malin ahli sunna ne ba zai tusa masa wata aqidar banza ba. To wannan duk yana daga cikin tsare-tsare na tarbiyya da ya kamata iyaye su dinga kula kan ƴaƴansu, saboda kar su bar su tashi kan tarbiyyar da ba ta sunnar manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama. Da haka yake cewa an yi rabbihi tarbiyatan islamiyatan qa'imatan alal kitabi was sunna bi fahmi salafil umma, ka gani, a bisa fahimtar magabata na gari wanda suka gabata. Fil aqidati, na farko ya koya masa aqida mai kyau, inda duk ake ta'alim ko karantar da littattafan aqida ka dinga kai shi, ka dinga nuna masa, ka tafi masallacin Malam Tahir Inuwa yana da ta'alim din kaza, ka je ka koya. Ina fata an fahimta. Tafi masallacin Malam Musa Adam mai hula yana usulul salasa, ka je ka dinga ji, ko ka dauke shi ku je. An gane maganar da kike ku? Ya koya aqidar manzon Allah da sahabbai, wannan shine kai wa yaro abin da duk ya kamata. Amma ka bar shi kawai ya tafi tangaririya a gari, wallahi za ka yaba a zaƙinta a gaban Allah gobe kiyama. Ba daidai ba ne. Iyaye sun iya bincikar ‘ya’yansu akan duk wata damuwarsu ta duniya, amma ba su iya bincikar su akan addininsu ba. To wannan matsala ce. Don haka a fil aqida wal ibada, da ibada was suluki, da kuma harkokin yau da gobe. Abu na takwas, an yi allima huddina was sana'a, ka ji ko? Ya koyar da shi addini, kuma ya koyar da shi menene? Sana'a. Ya iya neman kashe abinda zai kashe ko abinda zai samu ya zama na halal din shi. Kar ka yadda ka bar shi ka dinga ganin gwabje, yanzu sai kaga yaro da gwabjejiyar waya ta 80,000, ko baya aikin fari balle na baki, ko babansa ba abinda ya dame shi da tambayarsa. Kuma a wani lokaci abinda zai baka takaici, uban zai zo ya kwanta rashin lafiya ana neman naira 10,015, za a ɗaura masa ruwa, za a sayi wasu magunguna, amma yaron yana rike da wayar 70,000 wai kuma ana neman taimako. Jama'a ba kwa lura da irin wannan shirman da mutanenmu suke yi? Uban yana kwanta ana neman 15,000 za a yi masa allurai da waye, dan kuma yana rike da wayar 70,000 amma wai ana neman agaji. Agajin kai? Ai, babban agaji shi ne a tafi fantami da wannan wayar ko bakin cross. A je a karyar da ita a karɓi 50,000 70,000 ne. A zo a cire 25,000 a ciki ko 30,000 bayan an sayo magunguna, a sayo lemo da ayaba, a sayo katan ɗin faro da na maltina, a zo a ajiye wa dattijo, ka gani kwana biyu in bai miƙe ba. Wani abu ma dama ba ɗan wahalhalu ba ne na yau da gobe, daga zazzaɓi ya buge kuma sai a ragwaɓe gaba ɗaya. Yan ta da komada sai ya ga dattijo ya miƙe jama'a. Allah, amma ka ga yara mala marasa kirki mala. Babanka yana ta fama da matsalar yau da gobe amma kana rike da wayar 10,015, 20,000, 50,000, 100,000. Wanti an yi kwana biyu ma ba a ci ba, ga waya a hannunka. Wani rashin lissafi. A mun taɓa yin haka da wani ai, ya zo min da wata bukata, kwata-kwata bukatar tasa bata wuce ta naira 10, abin nan da naira 10,000 ba. Amma fa wayar da take hannunsa shi bai san na san wayar ba, naira 65,000 ake sai da ita. Kuma ya zo min da bukatar 10,000. Na tsaya na kallon shi yana ta jawabi. Allah malam, abin zai baka mamaki malam. Sai da ya gama na ce masa, to yanzu kai babu ko dan kadara haka da baka iya shirwa kai amfa, bai san duk ina kallon hannunsa ba. Ce wallahi malam babu, ai in ba dan inda akwai malam me zai sa na zo gurinka? Babu dai wallahi. Sai na ce mu ga wayar hannunka. Ina faɗa sai irin kamar ya farka daga bacci ɗin nan, zazzara idanu haka. Ya ce malam me kace? Na ce wayar hannunka. Na ce mu gani. Wallahi sai fara kama kami. Ya ce masa ka ji tsoron Allah, kana da wayar 60,000 kana neman bukatar 10,000, me za ka yi da ita? In ba shirme ba ka yi catin a buga ma ka buga, shikenan fa. Ta naira 15,000 ba za ta yi maka wannan aikin ba? Za ta yi. To akwai wani abu da za ka ga mutanenmu suna yi malam, sai ka kasa gane ina hankalin mutum yake tafiya. Ku yi haƙuri, karatun yana buƙatar sharhohi da yawa, amma dole za mu dundunƙule haka mu haƙura don lokaci ya tafi. An yi allimahu dina wa sana'a, ya koya masa addini da sana'a. Liyahaya hayatan hasana, don ya rayu rayuwa mai kyau. Fi duniya wal akhira, a duniya da lahira. Hatta la yansa nasibahu min ad-dunya wal akhira, har ya zama yaro bai tafi ya bar rabansa duniya da lahira ba. Shine abu na takwas. Abu na tara, an yi zawujuhu idza balaga min az-zawaji, ka gani ku? Ya aurar da wannan yaron idan ya kai lokacin aure. Wa hataja ilayhi, kuma ya bukaci aura. Kaga ashe shi ma namiji ana iya masa aure kamar yadda ake wa mace aure. Shine dama nace ku bar matsalar sai mun zo, dan a wancan gabar bai fadi na namiji ba, na mace ya fada ko? Yawwa. La yajuzu ijbarul binti, amma ita mata baya halatta a tilasta ta ala zawaji akan aure bi muayyanin, da wani mutum da aka ayyana. Illa bi ridaha, sai idan tami ta yarda. Kun ga nan ma akwai sharhi da yawa a karkashin wannan gaba. To amma haka ba mu hakura sai kuma wani karo. Abu na goma, an yi lazimahu fi du'a'i salih, dole uba ya lazimci wa ɗansa addu'ar me? Addu'a ta gari. Nye abu karka la'ance shi, karka ce za ka gani, karka ce Allah wadaranka, karka ce bara albarka, ka ce Allah ya shirye ka, Allah ya ɗora ka kan daidai. In ya maka ba daidai ba kenan. In ko dama bai ma laifi ba, kai ta masa addu'ar shiriya da neman tsira da duniya da lahira. Wa tawfiki, ya dinga masa addu'ar dacewa. Wa bil waqayati, ya dinga masa addu'ar kariya min ash-shururi, daga sharrori, wal afati, da cututtuka. Ina fata an fahimta. Sai mallam yace wa tilka asharatun kamila, waɗannan su ne haƙoƙi guda goma cikakku da muka iya rerewa muka kawo akan ainihin wato iyaye su kulawa da ƴaƴansu. Jama'a za mu dakata a nan, kuma da wannan littafi ya zo ƙarshe. Don Allah ina roƙonku ku nemi waɗannan kasusuwa jama'a, aje su a kai wa iyaye da sauran mutane, kowa ya ji haƙoƙin da Allah ya ɗora mishi a wuyanshi na kula da jinjiri da kuma kaɗan daga cikin wasu haƙoƙi. Da fatan Allah ba mu ikon sauƙewa. Allah ya sa mu gama da duniya lafiya. Kamar yadda na faɗa muku, akwai mahaifiyata ta je ta wani ƙauye wanda akwai baffanmu a gurin zai aurar da 'yar shi. to shine suka je domin taya shi wannan hidima. To yau za ta koma gida can asalin gida can gidanmu. To da ikon Allah sai ta yi hatsari akan hanyarta na komawa a daidai wani gari a nan jihar Jigawa da ake kiransa Jahu. So eh Jahu. So yanzu dai suna asibiti amma dai jikin da sauki kafin da taho din nan mun yi magana da ita. Amma lokacin da ta yi hatsarin gaskiya ko magana ba ta iya yi. To alhamdulillah yanzu dai ta farfado har tana magana. Kuma God so kind ko mu ce alhamdulillah ba a samu karaya ko wani abu dai wanda yake mai tsanani na ciwo ba. To sai dai akwai buguwa da kuma jikin tsufa da kuma dama akwai ƴan ƙananan cututtuka da ake fama da su. Da haka muna buƙatar da Allah a sama addu'a, Allah ya tashi kafaɗin baiwar Allah nan, Allah ya ba ta lafiya insha Allah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.